إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masjidut tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan halkar za ta zama ita ce halka ta 90 a wannan yammaci na Alhamis 5 ga watan Dhulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yayi daidai da 25 ga watan 5 shekara ta 2023 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata muna kan gaba ta 2 cikin gabobi da ake mana bayani kan ginshikai da sayyidina Umar Allah yarda da shi ya dora jagorancin sa ginshiki na 2 wanda ya kunshi adalci wannan ginshiki na 2 yana cikin ginshikai da sayyidina Umar Allah yarda da shi ya dora jagorancin sa a kansa ginshiki na farko bayani ya gabata kansa shine neman shawari duk abin da gwamnatin sayyidina Umar zata zartar bata zartarwa sai bayan neman shawarin talakawa ginshiki na 2 adalci ya dora jagorancin sa kan wannan ginshiki mai girma wajen adalci tsakanin mabiya namiji ko mace babba da yaro mai dukiya da talaka mai karfi da mai rauni dukkan waɗannan bangarori sayyidina Umar Allah yarda da shi ya jagorance su tare da adalci wannan ginshiki na 2 wato adalci wanda a kansa sayyidina Umar ya dora hukuncin sa da khilafancin sa da jagorancin sa mun karanta misalai guda 2 karkashin wannan ginshiki na 2 waɗanda za su fito mana da yadda sayyidina Umar ya gudanar da jagorancin sa bisa adalci misali na 3 da zamu duba karkashin wannan ginshiki na 2 wato adalci da sayyidina Umar ya gudanar da khalifancin sa a kansa shine bayani dangane da yadda sayyidina Umar yake nada gwamnoni a garuruwan da ba a nan yake zaune ba mun sai na zaune a cikin garin Madina kaman garin Makka kaga gari ne da yake karkashin kulawar daular musulunci tun gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Sannan garin Taif gari ne da suka shiga musulunci gabanin rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan in ka duba irin su Yaman, irin su Bahrain, waɗannan duka garuruwa ne na Larabawa wanda kuma duka suna ƙarƙashin daular musulunci. Shi kuma shugaba na musulmai Amirul Mu'minina kenan Sayyidina Umar ya kasance yana headquarter musulmai, wato garin Madina headquarter da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa ta. To sai ya zama a zamanin Sayyidina Umar, bayan waɗannan garuruwa da na ambata da makamantansu waɗanda garuruwa ne na Larabawa, an samu ƙaruwan garuruwa masu tarin yawa waɗanda ba na Larabawa ba. A yankin Sham an samu irin su Dimashq, an samu irin su Filistin, an samu irin su Urdun da sauransu. Sannan a yankin Iraki nan ma an samu garuruwa da yawa, an samu irin garin Basra, an samu irin garin Kufa, waɗannan garuruwa a yankin Iraki suke da su Jalawla da wasu garuruwa makamantan waɗannan, wanda duka sun shiga ƙarƙashin daular musulunci a zamanin jagorancin Sayyidina Umar Allah yarda da shi. Wannan yasa Sayyidina Umar ya ga cancantar waɗannan garuruwa ya tura wakilai waɗanda za su zama a matsayin gwamnoni waɗanda za su na jagorantar al'umma musulmi a waɗannan garuruwa. To sai ya zamanto idan ya naɗa gwamna zai tura shi gari kaza, wasiyar da yake yi ma wannan gwamnar ita ce iftah lahum babak wa bashir umurahum bi nafsik fa innama anta rajulun minhum ghayra anna Allah ja'alaka athqalahum himla. Galibi wannan ita ce wasiyar da Sayyidina Umar Allah yarda da shi yake yi wa gwamnansa a lokacin da ya naɗa shi gari cikin garuruwan da ya tura gwamnoninsa. Yana masa wasiya da kalmomi guda biyu. Kalma ta farko yana ce masa iftah lahum babak, ka buɗe musu ƙofarka. Me Sayyidina Umar ke nufi da wannan lafazi cewar ka buɗe musu ƙofarka? Ma'ana kar ya zamanto ka sanya shamaki tsakaninka da talakawanka, ya zama talakawanka suna da ikon zuwa gare ka, zuwa gare ka ba shi da wahala gare su saboda su je su koka maka matsalolinsu. Ma'ana ka yassare wa talakawa isa gare ka, kar ka zamanto kana ɓuya ga talakawa suna wahalan ganinka. Wannan ba ɗabi'a ba ce ta nagartaccen shugaba. Idan ya zamanto waɗanda yake jagoranta ba su da damar isa gare shi, to ta yaya zai yi ya san matsalolinsu? Ta yaya zai yi ya ji kokensu idan ya zamanto akwai shamaki tsakaninsa shi da su? To shi ne Sayyidina Umar Allah yarda da shi idan ya naɗa gwamnansa a gari cikin garuruwa da suka shiga ƙarƙashin jagorancin daular musulunci, wasiya ta farko da yake fara yi ma wannan gwamna ita ce iftah lahum babak, ka buɗe musu ƙofarka. Ya zamanto ko da yaushe suna da damar isa gare ka ta yadda za ka saurari matsalolinsu ko kuma ka fahimci me suke buƙata a matsayinka na jagoransu, ka yi musu in suna da koke ka share musu hawayensu. Wannan wasiya kenan ta farko da Sayyidina Umar ya kasance yake yi wa gwamnoninsa a lokacin da ya tura su zuwa garuruwan da suke ƙarƙashin daular musulunci. Wasiyarsa ta biyu wa bashir umurahum bi nafsik, al'amuransu ka runguma kai da kanka ka yi, kai da kanka za ka rungumi ayyukansu ka yi, abubuwan da za su taimaka musu wajen gudanar da rayuwarsu su yi daddaɗar rayuwa ta duniya da lahira gaba ɗaya, ka runguma kai da kanka ka yi musu. Wannan ita ce wasiyya ta biyu da Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, ya kasance ke yi wa gwamnansa a lokacin da ya tura shi zuwa gari cikin garuruwan da suke ƙarƙashin daular musulunci. Sai a ƙarshe yake ƙare bayaninsa da fa innama anta rajulun minhum, kai fa ka sani kai ɗaya ne daga cikinsu. Kamar Sayyidina Umar yana so ya nuna ma wannan gwamna nasa cewar ba ka fa da bambanci da su a gurina, dukkanku ɗaya nake kallonku. Kaga wannan zai nuna maka adalci da Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, ya dora gwamnatinsa a kai cewa da yake wa gwamnoninsa fa innama anta rajulun minhum, ka sani fa kai ba kowa bane face ɗaya daga cikinsu, ma'ana ba ka da fifiko a kansu, kawai inda ka ɗan bambanta da su gaira anna Allah ja'alaka aqalahum himla, a nan ne kawai ka bambanta da su, kai kawai Allah ya sanya nauyin da yake wuyanka, nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a wuyanka ya fi nasu, shi ne kawai bambancinka da su. Amma in ba wannan ba, ba ka da bambanci da su. Kaga wannan batu na Sayyidina Umar zai fito mana da irin yanda yake gudanar da jagorancinsa bisa adalci, ta yadda yake kallon waɗanda suke mabiya ƙarƙashinsa kallo ɗaya, kallo iri ɗaya yake musu, da waɗanda ya ɗora su a matsayin jagorori su riƙe guri kaza da kaza, da waɗanda ba a ba su komai ba duka kallo ɗaya Sayyidina Umar yake musu. Kaga wannan zai ƙara tabbatar maka da adalci da Sayyidina Umar ya ɗora wannan gwamnati tasa da ya gabatar a kai. Misali na ƙarshe wanda a kansa za mu ƙarƙare, duk da misalan suna da yawa waɗanda za su fito maka da adalci irin na Sayyidina Umar a jagorancinsa, misalan suna da yawa, amma za mu taƙaita da misalai guda huɗu. Misali na huɗu da za mu ɗauka, wannan misali da za mu kawo, Imamu Ibn al-Athir ya fitar da wannan misali cikin littafinsa Al-Kamil fi Tarikh, littafi ne wanda bai gaza mujallaji goma ba, wato volume goma. Ya fitar da wannan misalin a cikin littafinsa Al-Kamil fi Tarikh, yake ba da labari cewar ya kawo wata takaitacciyar kissa a cikin wannan littafi nasa, cewar ja'a misriyun, wani ɗan ƙasar Misra ya yi tattaki tun daga Misra har ya zo garin Madina. Ja'a misriyun fashaka ilaihi Amr ibn al-As, wani ɗan Misra ya yi tattaki ya zo har garin Madina gurin Sayyidina Umar, ba komai ya kawo shi garin Madina ba sai dan ya zo ya kawo ƙara gurin Sayyidina Umar, Allah yarda da shi. Lokacin da ya iso majalisin Sayyidina Umar sai yake cewa mai neman kariya da taimako da tsari ne ya zo gare ka, yake ga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya ce ai ku katara ka samu, in kariya da tsari ne kake nema gwargwadon iko, insha Allahu za ka samu. Me kokenka, mecece buƙatarka? An samu riwayoyi guda biyu da suka bayyana koken nasa mabambanta. Riwaya ta farko tana bayyana cewar shi wannan ɗan Misra sun yi tsere ne da ɗan gwamnan Sayyidina Umar a Misra. Gwamnan Sayyidina Umar a Misra shi ne Amr ibn al-As, shi ne Sayyidina Umar ya sanya shi ya zama gwamnansa a Misra.
to wata rana shi wannan dan Misra da yazo da ƙara gurin Sayyidina Umar yazo da kokensa gurin Sayyidina Umar wata rana sun yi tsere tsere na doki da shi da dan gwamnan Misra wato Amr ibn al-As dan gwamnan Misra shine Muhammad ibn Amr ibn al-As sun yi tsere tsere na doki da shi wannan dan Misra da kuma dan gwamnan Misra wato Muhammad ibn Amr ibn al-As da aka yi tsere tsere reniya sai dan Misra ya wuce Muhammad ibn Amr ibn al-As wato dan gwamnan Misra kenan muna fahimtan bayanin to lokacin da ya wuce shi sai ya ji haushi ya za a yi ina dan gwamna a yi tsere da ni kuma mutum ya zo ya wuce ni sai na ladabtar da shi in ji dan gwamna kenan Muhammad ibn Amr ibn al-As da ya iso sai dinga zabga masa bulala yana ce masa khudha wa ana bunul akramina karbi wannan bulalar jikinka ya gaya maka saboda kayi reni ka wuce dan shugabanni ka wuce dan manyan shugabanni tunda babansa shine gwamnan Misra to saboda haka kaga ai shi babansa babba ne shugaba ne babba a Misra ba wanda yake saman sa to shine ya dinga zabga mu wannan dan Misra bulala yana cewa karbi rabonka saboda kayi reni wa dan manyan shugabanni ya masa dukan tsiya da bulala wannan riwaya ta farko kenan da ta bayyana sababin da yasa wannan dan Misra yazo garin Madina gurin Sayyidina Umar da kokensa shine tsere da suka yi da dan gwamnan Sayyidina Umar a Misra wato Amr ibn al-As dan sa Muhammad ibn Amr ibn al-As shi wannan dan Misra ya wuce shi a tsere da suka yi na doki to shine shi dan gwamnan wato Muhammad ibn Amr ibn al-As yazo da bulalar sa ya dinga zabga ma wannan dan Misran saboda ya masa reni a matsayin sa na dan gwamna kuma a ce an wuce dan gwamna ai wannan reni to shine ya masa bulala ya masa dukan tsiya wannan riwaya ta farko ta bayyana wannan shine dalili riwaya ta biyu kuma wacce ita ce mawallafin wannan littafi da ke hannuna ya kawo tana bayyana cewar gwamnan Misra Amr ibn al-As ya sako dawaki waɗanda suke ƙarƙashin kula na daular musulunci wadda daula ce take ɗaukan nauyin abincinsu da kula da su to galibi akan fito da su wa talakawa kowa ya san dokinsa in aka fito da su a hau a yi ta training saboda fita ya kukuwa kaga kenan daula tana taimaka musu ba a ce an bar maka dokinka ka je ka ciyar da shi ka kula da shi da amincinsa ba a'a gwamnati ita ce za ta ɗau nauyin dawakan kowa ya san dokinsu amma gwamnati ce ke ɗaukan nauyinsu ita za ta ba su abinci ta ba su ruwan sha idan sun cutu rashin lafiya ta ba su magani sannan kuma a ba su kariya da tsaro da aminci ta yadda za su kubuta daga sacewa to galibi kowace rana akan sako su wa al'umma kowa ya san dokinsa sai ya hau kan dokinsa ya je ya yi sukuwa ya yi training saboda fita yaki to wata rana gwamnan Misra Amr ibn al-As Allah ya dada shi ya sako waɗannan dawakan dawakan suna daga nesa suna tahowa dan wannan gwamna Muhammad ibn Amr ibn al-As sai ya hango wani ingarman doki cikinsu sai ya ce ga can doki na rantse da Ubangijin Ka'aba da dawakin suka karaso sai aka wayi gari ba dokinsa ya nuna ba sai wani dan kasan Misra sai ya ce a'a aiko wannan doki na rantse da Rabbul Ka'aba na rantse da Ubangijin Ka'aba to wannan sai ya fusata dan gwamna taya za a yi ya ce dokinsa ne kuma wani shi ma ya zo ya ce nasa ne duk da dai ba wai ya faɗi ba ne dan ya yi babake rewa dokin ai da ko da naka ne dai tunda dan gwamna ya faɗi da sai kai shiru dan girmama dan gwamna ka kama dokinka ka tafi to hakan ai rashin girmama dan gwamna ne bayan dan gwamna ya ce nasa ne ya rantse da Ubangijin Ka'aba kai ma ka ce naka ne ka rantse da Ubangijin Ka'aba wannan reni ne sai dinga zabga masa bulala to waɗannan riwayoyi guda biyu da malamai na tarihi suka kawo cikin littattafan su riwaya ta farko ita ta fi karfi cewa tsere suka yi da shi dan gwamna da wannan dan kasar Misra sai dan kasar Misra ya wuce dan gwamna da ya wuce shi shi kuma sai ga wuce shin da aka yi wannan reni ne an rena dan gwamna yana dan gwamna a zo a yi tsere a wuce shi to shine da ya iso yi ta zabga ma wannan dan Misran bulala to sai labari ya iske mahaifinsa wai mahaifin dan gwamna Amr ibn al-As shine gwamnan sayyidina Umar a Misra labari sai iska gwamna cewa fa ga abin da danka yayi fa sun yi tsere da dan kasar Misra wanda ake danganta shi zuwa ga kabilarsa kabilar Qibtiyya Baqibti sun yi tsere da shi ya shi wannan Baqibtan ya wuce dan naka kuma yazo yayi tazabga masa bulala ya masa dukan tsiya Amr ibn al-As gwamnan sayyidina Umar a Misra sai ya fahimci cewa fa wannan danasa ya taro mat ya dauki dalaba gambo saboda matukar labarin nan ya isa kunnan sayyidina Umar to ba zai share da dadi ba saboda sayyidina Umar yana kallon mutane kallo daya ne a gurin sayyidina Umar da dan gwamna da dan shugaban kasa da dan wanda ba kowa ba duka daya ne a gurin sayyidina Umar to shine mahaifinsa Amr ibn al-As ya fahimci cewa yayi garaje wannan al'abun da yayi ya dauki dalaba gammo ya taro mat din da ba zai iya cin masa ba to sai yayi wata dabara shi mahaifin kenan wannan gwamna na Misra Amr ibn al-As dabarar da yayi ita ce sai kama wannan Baqibti wato dan Misra ya kama shi sai tsare shi saboda matukar bai tsare shi ba ya san ko shakka babu zai tafi Madina ya je kai karan wannan abin da aka masa gurin sayyidina Umar saboda kowa ya san in ya je gurin sayyidina Umar to sayyidina Umar zai bi masa kadinsa to sai ya tsare shi aka dauki lokaci mai tsayi ta yadda yake ga in an dau lokaci mai tsayi akwai yuwar wannan mutumi ya mance wannan abin a lokacin da aka maka abu zuciyarka za ta zama tana tafarfasa amma bayan kwana 1 2 3 in zuciyar ta yi sanyi inda kai niyan daukan mataki mai tsauri yanzu sai ka sassauta bisa matakin da kai niyan dauka wannan dabi'a ce da Allah madaukakin sarki ya halicci mutane akai to bayan ya kange shi na dan wani lokaci ta yadda yana ga wannan abin da aka masa zafin sa yayi sanyi a cikin zuciyarsa sai ya sake shi shi ko wannan mutumi ya rike abin a ransa ana sake shi bai zame ko ina ba sai Madina yana zuwa Madina ko sai ya tafi majalisin sayyidina Umar yana zuwa sai kai kara cewa gaji kaji ya amiral mu'minina abin da ya faru tsakanina da dan gwamnanka a Misra sayyidina Umar bai kara komai ba a karan da aka kawo masa kawai sai ya ce ma wannan dan Misran zauna nemi guri ka zauna wannan dan Misra ya nemi guri ya zauna sayyidina Umar sai ya dau alkalami da takarda sai ya rubuta wa gwamnansa na Misra cewa maza ka gaggauta tahowa gare ni Madina da kai da danka Muhammad bin Amr ibn al-As ya turawa gwamnansa na Misra Amr ibn al-As saboda koke da wannan dan Misra ya kawo wasiqa ta isa ga gwamnan sayyidina Umar Amr ibn al-As shi kuma ya san sayyidina Umar baya karban wargi wasiqa tana zuwa ya dauko dansa suka taho suka zo garin Madina gurin sayyidina Umar suna shigowa majalisin sayyidina Umar sai aka sa su a gurin tuhuma suka tsaya sayyidina Umar yace dan Misra ina kake taso ya taso yace mai da bayani me ya faru ya sake mai da bayani cewa mun yi tsere ne akan doki da ni da wannan dana gwamnan mu na Misra wato Muhammad bin Amr ibn al-As a tseren da muke sai na wuce shi da na wuce shi ransa sai ya baci shine da ya iso yayi ta zabga mun bulala iya san ransa yana cewa ana ibn al-akramina ni dan manyan shugabanni ne yaya za a yi ka wuce ni ka yi min rashin kunya alhali ina dan manyan shugabanni da ya mai da wannan bayani sai sayyidina Umar ya juyo gurin dan gwamnan Misra Muhammad bin Amr ibn al-As yace wannan bayani da ba misire yayi haka ne sai dan gwamnatin misira yace haka ne ya amiral mu'minin kaga bai musa ba sai sayyidina umar yace dunaka durra yace karbi wannan sandar ya mika sanda ya karamar sanda wa dan misira ba misire yace fadrid bihabn al-akramin kai ta dukan dan manyan shugabanni da ita a gabana ina gani wannan dan misira ya karbi sanda ya taho gurin dan gwamnatin misira dan manyan shugabanni ya dinga buga masa wannan sanda yana dukan sa yana dukan sa wannan riwayar Anas dan Malik Anas dan Malik kuma yana ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yace aka bada bulala ko sanda ita ce ad-durra aka bayar da ita ga dan misira sanda ce wacce ake duka da ita ba wai katuwar sanda da za ta yi rauni wa mutum ba a sanda ce yar dade wacce ake duka da ita aka danka ta hannun dan misira ya dinga dukan Muhammad bin Amr bin al-As dan gwamnatin misira Anas dan Malik yace lokacin da ya fara dukan sa wa nahnu nashtahi an yadribahu mu muna sha'awan yayi ta dukan nasa saboda a koya masa ladabi yace to amma da yayi ta dukan sa har ya masa rauni a jikin sa har muka ji a ranmu ina ma da dukan an tsaida dukan haka sayyidina Umar yana ce masa idribin al-akramin da ki dan manyan shugabanni kamar yadda ya dake ka can da aka je wani lokaci sai sayyidina Umar yace ya isa haka bayan an bashi jikin sa ya da kuso sai jikin sa ya gaya masa sai sayyidina Umar yace ya isa haka sai yace bayan ka masa zo kan manyan shugabanni su ma ka musu wato a zo kan gwamna shi ma a masa yace wa Amr ibn al-As ya bude kansa ya bude sankonsa dan misira ya je ya bugi sankon inji sayyidina Umar to anan yace ai ba komai yasa wannan da na gwamna na misira ya ma duka ba sai saboda tinkaho da mulkin babansa tunda yana tinkaho da mulkin babansa ne yasa ya maka haka to baban nasa ma zo ka dake shi a gabana ina gani a zo a daki gwamna a gaban sayyidina Umar to shine shi gwamna Amr ibn al-As Allah yarda da shi sai ya firgita ya mike tsaye yace ya amiral mu'minin ai wannan kara da aka kawo maka kai hukunci cikakken hukunci kuma matakin da ka dauka cikakken mataki ne kuma ka gamsar ka warkar ba bukatar sai an daki gwamna inji Amr ibn al-As a matsayin sa na gwamna sai dan misira yace eh haka ne ya amiral mu'minin qad darabtu man darabani wanda yayi mun duka na dake shi babu bukatan inda ki wanda bai dake ni ba shine mahaifin sa kenan babu bukatan inda ki gwamnan mu tunda gwamnan mu ba shi ya dake ni ba dansa ne ya dake ni kuma dansa yanzu ka bani dama na rama dukan da yayi saboda haka bana da bukatan inda ki mahaifin sa wanda shine gwamnan mu to shine sai sayyidina Umar Allah ya dade shi yace ama wallahi law darabtahu ma hulna bainaka wa bainahu hatta takuna anta alladhi tad'uhu sayyidina Umar yace ka sani na rantsa da Allah ba dan kai afuwa ba ka ki dukan sa da kaga dama ka dake shi ba za mu shiga tsakani ba ka dake shi iya san ranka tunda dan sa ne kuma da yayi tinkaho da mulkin mahaifinsa ne yasa ya maka wannan zaluncin yasa ya maka wannan ta'addancin inda kaga dama ka dake shi ba zan ce maka me yasa ba har sai in kai da kanka kaga dama ka bari amma yanzu tunda kai da kanka kaga dama ka bari shikenan ba matsala to sai waltafata ila amr mughdiban bayan nan sai sayyidina Umar ya juyo zuwa ga gwamnan sa na misira Amr ibn al-As kenan yana cikin fushi yaqulu lahu yana cewa Amr ibn al-As gwamnan sa na misira aba amr mata ta'abbattumun nasa وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا wannan shine martanin da sayyidina Umar ya mayar wa Amr ibn al-As gwamnan sa yace aba Amr ya baban Amr mata ta'abbattumun nasa yaushe kuka mayar da mutane bayi wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara alhali iyayen su sun haife su yantattu yaya kenan yanzu dukan mutun da za a yi na zalunci kama an mai da shi a matsayin bawa ne alhali shi kuma da ne yantacce mahaifiyarsa ta haife shi to ta ya za a yi kuma da shi tamkar bawa kaga wannan lafazi na sayyidina Umar yana fito mana da adalci irin na sayyidina Umar ta yadda yake kallon dukkan mutane daya da ƴaƴan gwamna da ƴaƴan wanda ba kowa ba duka sayyidina Umar yana musu kallo daya saboda haka bai kamata wani wanda yake ga mahaifinsa na da daukaka ya wuce gona da iri wajen daukan mataki ko horo ma wanda mahaifinsa ba komai ba to kaga wannan babban misali ne da zai fito mana da adalci na sayyidina Umar Allah ya yarda da shi wannan ginshiki na biyu kenan daga cikin ginshikan da sayyidina Umar ya gina jagorancinsa da khalifancinsa a kansu ginshiki na uku shine nuna daidaito tsakanin talakawa da mabiya kaga wancan ginshiki na biyu adalci wato yana adalci tsakanin mabiyansa ginshiki na uku kuma nuna daidaito tsakanin mabiyansa sayyidina Umar Allah ya yarda da shi tunda tarbiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tarbiyya daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma ya nuna cewa babu bambanci tsakanin balarabe da ba'ajami wato wanda ba balarabe ba babu bambanci tsakanin bakin fata da farin fata sai da takawa annabi haka ya dora sahabbansa akai sannan Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yana cewa inna khalaqanakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allah a cikin alqur'ani yana cewa ya ku mutane inna khalaqanakum min zakarin wa unsa ya ku mutane lallai mu mun halicce ku jinsi biyu jinsin maza da kuma jinsin mata waja'alnakum shu'uban muka sanya ku al'umma al'umma qabilu qabilu lita'arafu dan ku san junanku sai Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku karamci a gurin Allah shine wanda yafi ku takawa kenan idan bakin fata ne yafi takawa yafi karamci gurin Allah sama da farin fata babu bambanci tsakanin mutane sai da me sai da takawa to wannan aya ta alqur'ani sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun lakance ta to shine sai ya zama sayyidina Umar yana kokarin dabbaka ta a jagorancin sa ta yanda yake kallon mutane daidai baya ganin wani yafi wani da shugaba da wanda ake shugabanta da maza da mata da larabawa da waɗanda ba larabawa ba da fararen fata da bakaken fata duka kallo daya sayyidina Umar yake musu tunda dukan su musulmai ne to wannan daidaito da sayyidina Umar ya gina ko ya dora gwamnatinsa a kanta akwai misalai wanda suke masu tarin yawa da za su fito mana da ita wannan ginshiki na ganin mutane daya bai daya babu bambanci babu fifiko wanda ginshiki ne na uku cikin ginshikai da sayyidina Umar ya gina gwamnatinsa a kansu yana da misalai wanda suke masu tarin yawa misali na farko da za mu dauka karkashin wannan ginshiki na kallon mutane kallo daya daidaito tsakanin mutane ta yanda baya ganin wani yafi wani. Misali na farko da zamu dauka karkashin wannan ginshiki, Ibn Jarir al-Tabari Allah masa rahama ya fitar da wannan misali cikin littafinsa, littafin Tarihul Umam wal Muluk, ko kuma Tarihul Rusul wal Muluk, wanda yafi shahara da Tarihul Tabari. Sannan har ila yau Ibn al-Athir ya fitar da wannan misali a cikin littafinsa Al-Kamil fi Tarikh Ibn al-Athir. Yace asabatin nasa fi imarati Umar radiyallahu anhu sanatun, muna shafi na 135, shafi na 135 sakin layi na biyu. Yace asabatin nasu fi imarati Umar radiyallahu anhu sanatun bil Madina wa ma hawlaha, mutane fari ya same su a zamanin Sayyidina Umar, lokacin jagorancin Sayyidina Umar fari ya samu mutane, ƙasa ta bushe, abinci yayi ƙaranci, babu ciyayi da dabbobi za su ci, tunda galibi ana samun abinci daga dabbobi a wancan zamani, galibin abincinsu daga dabbobi ne, abinda aka tatso na nono ana rikansa a matsayin abinci bayan dabino. Sannan akwai irin su cukui, nonon raƙumi, shi ma ana ɗaukansa a matsayin abinci. Akwai irin su man shanu, wanda ake in an yi biredi ake ci da shi, yana da daɗi a biredi, ko kuma in an zo dafa abinci a amfani da shi yana da daɗi a abinci. Kaga wannan duka daga dabbobi ake samu. To dabbobi kuma ba za a samu wannan daga gare su ba, sai da me, sai sun yi kiyo sun ci abinci. To kuma yanzu an samu fari, babu abinci, babu ciyawa, to sai zamanto dabbobi sun bushe, sun kwandame, ba a samun abinci daga gare su. Wannan sai ya jefa mutanen Madina a cikin matsanancin yanayi na rashi, na rashin abinci. To shine ake ba mu labari cewa mutane fari ya riske su a zamanin jagorancin Sayyidina Umar a cikin garin Madina da kewayen Madina. Fakanat tasfi idza rihat turaban karramadi, sai zama a wannan lokaci iska idan ta tashi tasowa, tana tasowa da kura da ke cikin garin Madina, wannan kuran kuma kamar toka yake. Iska in ta tashi tashi za ta taso da kura da ke cikin garin Madina. Me zai sa ta taso da kura da ke cikin garin Madina? Saboda rashin ruwa. Yanzu inda ruwa ya sauka ba za a samu kurar ba. Yanzu gabanin ayi ruwa da aka yi na farko, in an tashi iska ai za ka ga guri ya cika da rairayi da kura. To amma yanzu bayan an yi ruwa, ruwa ya dabar da wannan rairayi da kuran, in an yi iska za ka ga babu kura sosai. To sai zamanto tunda an samu fari a cikin garin Madina, rashin ruwa, idan iska ta tashi tasowa za ta taso da kuran da ke cikin garin Madina, shi ko kuran kamar toka yake. Toka ita ce ake kiranta Ar-Ramad. To shi yasa sai aka kira wannan shekarar da Amur Ramad. Amur Ramad wato shekarar da kura ta yi ta tasowa wacce take kamar toka, sai aka kira wannan shekarar da Amur Ramad. Wannan shekara ce ta 18 bayan hijira, lokacin khalifancin Sayyidina Umar. To fa summiya zalika al'amu Amur Ramad, shine malaman tarihi suka kira wannan shekara da aka yi wannan fari, da abinci yayi karanci cikin garin Madina, malaman tarihi suka kira wannan shekara da Amur Ramad, shekaran guguwar Ramad, wato shekaran guguwar toka. Saboda guguwar da take tasowa, guguwa ce wacce idan ka kalle ta za ka ga kamar toka ce. To shi ne aka kira shekarar da shekarar guguwar toka. Fa'ala Umaru Allah ya duka samnan wala labanan wala lahma hatta yahya an-nasu min awwalil haya. Wannan yanayi da mutane suka samu kansu a ciki na fari da ƙarancin abinci, a cikin garin Madina. Sai ya sa Sayyidina Umar yayi rantsuwa shine fa ala Umar. Sai Sayyidina Umar yayi rantsuwa Allah ya duka samnan cewa ba zai dandana man shanu a bakin sa ba. Wala labanan sannan ba zai dandana nono a bakin sa ba. Wala lahman sannan ba zai sanya nama koda yanka ɗaya ne a bakin sa ba a wannan shekara da aka samu kai a cikin wannan yanayi na fari. Sayyidina Umar yayi rantsuwa ba zai dandana man shanu ba, ba zai dandana nono ba, ba zai dandana nama ba a bakin sa. In kaga ya dandana waɗannan abubuwa guda uku hatta yahya an-nasu min awwalil haya, har sai mutane sun farfado an koma kamar da, har sai mutane sun farfado an samu nono ya wadata, an samu man shanu ya wadata, nama ya wadata, to anan shi ma zai iya cin nama, zai iya shan nono, zai iya amfani da man shanu. Amma matukar bai wadata ba shi ma zai mai da kansa kamar kowa. In ga wannan zai fito mana da yanda Sayyidina Umar ke daidaita kansa da sauran mutane, tare da cewa shi ne shugaba gaba ɗaya, ba shugaban Madina kawai ba, ba shugaban Makka da Madina kawai ba, ba shugaban yankin Larabawa kawai ba, a'a har sauran yanki na Rumawa da yanki na Farusawa duka shine shugabansu tunda musulunci duka ya shiga waɗannan gurare. A matsayinsa da a ce na shugaba na duniya, ba wai shugaba na ƙasa ɗaya ba, ba shugaba na Misira ba, ba shugaba na Makka ko Madina ba, ba shugaba na Dimashq ba, ba shugaba na Jordan ba, ba shugaba na Syria ba, a'a shugaba na duka waɗannan guraren. Amma ya yi rantsuwa cewar tunda mutane cikin garin Madina sun samu kansu a matsi na yunwa da fari, to shi ma wallahi ba zai ci nama ba. In kaga ya ci nama to an farfado, an farfado kowa zai iya cin nama a gidansa, makwabcinsa zai iya cin nama, wani zai iya cin nama, wani zai iya cin nama, shi ma zai sai ya ci nama. Amma in yan aka wayi gari wanda ba za su iya cin nama ba, su suka fi yawa cikin Madina, kashi 80 cikin 100 ba za su iya cin nama ba, to Sayyidina Umar shi ma ya ce wallahi ba zai ci nama ba. Yace in kaga ya ci nama to an samu kashi 90 cikin 100 na ƴan Madina suna da damar su ci nama, to anan sai ya ci nama. Sannan yayi rantsuwa ba zai sha nono ba, saboda yanzu ba kowa ya isa ya sha nono ba, an samu fari. Wanda suke da damar su sha nono ba su fi kashi 10 cikin 100 ba, saboda haka shi ma kamar kowa yake bai isa ya sha nono ba, har sai in an farfado kowa zai iya shan nono a gidansa. In jama'a kaso mai yawa ba za su iya ba, shi ma rantsuwa ba zai sha ba. Sannan yayi rantsuwa ba zai yi amfani da man shanu ba wajen girka abinci a gidansa, ko kuma cin biredi, sukan ci biredi ko gurasa ko fankasau, sukan ci shi da man shanu, to shi ma yayi rantsuwa ba zai ci da man shanu ba, har sai in an samu kaso mai yawa na cikin mutanen Madina za su iya cin amfani da man shanu. To ana cikin wannan yanayi, faqadimati suqa ukkatun min samnin wa watbin, ukkatun min samnin wa watbun min laban. Ana cikin wannan yanayi, faqadimati suqa ukkatun min samnin, sai kabaki, mun san kabaki ai ko, sai kabaki cike da man shanu ya iso garin, ya iso kasuwar garin Madina. Da za ka shiga kasuwar garin Madina ba za ka samu man shanu ba, yayi karanci. Me yasa? Saboda dabbobi ba abinci ba a samu daga gare su. To sai aka wayi gari daga wasu garuruwa an shigo da man shanu cikin kabaki ko kuma cikin ƴan ƙananun gorori, an shigo da su cikin kasuwar garin Madina. Wa watbun min laban, sannan an zo da kore daban-daban na nono cikin kasuwar garin Madina. Da babu nono a Madina, to amma sai aka wayi gari ga man shanu an zo da shi da yawa cikin kasuwar garin Madina, ga nono shi ma kore daban-daban an shigo da su cikin kasuwar garin Madina. Fashtarahuma ghulamun li Umara bi 40 dirhaman, a wata riwayar dirhaman, wannan riwaya ta mu kawai an sa bi 40, amma a riwayar Ibn al-Athir bi 40 dirhaman. Sai ɗaya daga cikin bayin Sayyidina Umar ya je kasuwan, ya ga ana ta sayar da nono da kuma man shanu. to sai ya fidda dirhami 40 sai ya sayi nono da man shanu thumma ata li umara sai ya zo gurin amirul mu'minin umar dan kaddab Allah ya dade shi fa qala sai ya ce ya amirul mu'minina ya shugaban mu'minai kad abarra Allahu yaminaka wa 'azzama ajraka kadima suqa watbun min labanin wa 'ukkatun min samnin fabta'tuhuma bi 40 dirhama yace yanzu kan Allah ya kubutar da kai daga rantsuwanka dama kai rantsuwa ba za ka sha nono ba kai rantsuwa ba za ka yi amfani da man shanu ba kai rantsuwa ba za ka ci nama ba to yanzu Allah madaukakin sarki ya kubutar da kai daga rantsuwanka kuma ya girmama ladanka kadima suqa watbun min laban nono kore kore sun iso kasuwar garin Madina yanzu kasuwar garin Madina akwai nono mai tarin yawa ana ta siyarwa wa ukkatun min samnin sannan kuma an zo da man shanu cikin gorori ko goruna wani Hausa ne yafi goruna ko an zo da man shanu cikin goruna daban-daban fabta'tuhuma ni kuma da na gani sai na saya na sayi wannan nonon da man shanu da dirhami 40 na zo maka da su tunda da kai rantsuwa ba za ka sha ba to yanzu gashi nan sun samu sun yalwatu a kasuwar garin Madina sai na zo maka da su ga sunan na kawo maka wannan bawansa ne zai yi wa ubangidansa waninta wani martani sayyidina Umar ya mayar ma wannan bawa nasa sai sayyidina Umar ya ce aghlaita bihima ya ce to ai kai ta'adi da ka fidda wannan kuɗi mai tarin yawa ka je ka siyo waɗannan abubuwa dirhami 40 aka fitar aka je aka siyo ɗan nono da bai fi a shanye shi lokaci guda ba da man shanun da bai fi a yi amfani da shi a lokaci guda ba to sayyidina Umar yana ga ya zurfafa ya tsananta gaskiya da yawa sai ga bai cancanci ya sha wannan nonon ba sayyidina Umar yana ga bai cancanci ya sha wannan nonon ba saboda me har yanzu fa nonon fa da tsada ba kowa ne zai iya sha a Madina ba in har za a je a sayi nono da man shanu dirhami 40 to waye ya isa ya je ya siya a Madina ba kowa ba sai wani da wani shi kuma yayi rantsuwa cewar ba zai sha nono ba ba zai sha man shanu ba a gidansa ko ya ci nama a gidansa har sai in sauran mutan Madina za su iya ci a gidajensu to ne umurni ya ba mu wannan bawa nasa gashi da ya siyo ya kawo masa sai ya ce fa tasaddaq bihi ma ce je kai sadaka da shi wa wanda suke mabukata ni dai bazan sha ba wannan nono bazan sha ba saboda in na sha ban kyauta ba mutane da yawa suna nan ba za su iya sha ba a Madina ni kuma ina a matsayin shugaban su in sha ai ban kyauta musu ba man shanun nan da ka kawo mutane da yawa ba za su iya amfani da shi a cikin garin Madina ba ni kuma ina shugaban su in yi amfani da shi ai ban kyauta musu ba wannan yake nuna mana sayyidina Umar yana daidaita kansa da kowa yanda kowa zai ci abinci shi ma haka zai ci abinci abincin da kowa zai ci a gidansa shi ma sayyidina Umar irinsa zai ci a gidansa baya ji cewa ni yanzu tunda shugaba ne ya kamata abincin da zan ci zama na musamman a baya jin wannan a ransa yana gani da shi da wane duka ɗaya suke a gurin Allah subhanahu wataala hasali ma nauyi ne Allah ya dora a wuyansa na waɗannan al'umma tunda nauyi ne Allah ya dora a wuyansa me zai sa ya fifita kansa a kansu ya fifita kansa wajen abinci a kansu ya zama abincin da zai ci zai fi nasu yana ga in yi haka bai musu adalci ba in yi haka bai kyauta musu ba in yi haka amanar da Allah maɗaukakin sarki ya danka a hannunsa na jagorancinsu bai riƙe wannan amanar yadda ya kamata ba ya kamata in sun ji yunwa shi ma ya ji yunwa in sun ƙoshi to sannan shi ma ya ƙoshi saboda shi da su duk yana ɗauka a matsayin abu ɗaya ne to shi yasa sai yayi umurni ma wannan bawa nasa akan ya yi sadaka da wannan nono shi dai ba zai sha ba sannan yayi sadaka da wannan man shanu shi ba zai amfani da shi ba yace fa inni akrahu an akula israfan yace ni ina kyamar in ci abinci shi wanda yake na almubozaranci dan ina shugaba yace ina kyamar wannan bana sha'awar haka. Wa qala sai sayyidina Umar ya gaya ma wannan bawan nasa yace kaifa ya'anini sha'anur ra'iyati idza lam yamussani ma masahu, yaya za a yi in damu da sha'anin talakawa na da nake jagoranta idan abin da ya shafe su bai shafe ni ba, abin da ya shafe su na rashi ni in bai shafe ni ba za a yi in damu da al'amarin su, ya za a yi in fahimci cewa suna cikin matsi, kaga dole matsin da suke ciki ni ma sai na samu kaina a ciki, nan ne al'amarin su zai dame ni. Ya gaya ma wannan bawa nasa. Kaga wannan misali ne, babban misali da zai fito mana da yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi yake nuna daidaito tsakaninsa da sauran talakawansa, tsakaninsa da waɗanda yake jagoranta. Babban misali ne. Za mu kawo takaitaccen misali na biyu saboda yanayi na lokaci, sai mu karkare a kansa, sai Allah kuma ya kai mu haduwa ta gaba. Misali na biyu da za mu kawo ba misali ba ne mai tsayi, takaitaccen misali ne. Ya ce walam yakhtalif mawqifuhu amal ghala'i, ya ce har ila yau mawqifin sayyidina Umar bai bambanta da mawqifin sauran talakawansa ba a shekarar da farashi ya hauhau a garin Madina. Farashi ya hauhau, abubuwa sun yi tsada wata shekara cikin shekaru da suka gabata cikin garin Madina, abubuwa sun yi tsada kwarai da gaske. To riwayar da aka kawo mana a cikin wannan littafi yace faqad asaban nasa sanatun ghala'un fa ghala samnu fa kana umaru ya'kulu zaita fataqarqaru batnuhu fayaqulu qarqir ma shi'ta fa wallahi la ta'kulu samna hatta ya'kulahu an-nasu. Wannan riwayar Imam al-Baihaqi ya fitar da ita a cikin littafinsa As-Sunan al-Kubra. Ibn Abdulbar ya fidda ita a cikin Al-Istidkar. Riwayar ta Zaid ibn Aslam ne daga babansa, kenan riwayar ta Aslam ce, yake ba da labari cewa asaban nasa sanatun, fari ya samu mutane a wata shekara cikin garin Madina. Ghala fi hasamnu, wannan riwaya da nake karanta ita ce tazo cikin Sunan al-Kubra, kuma ta fito da riwaya sama da riwayar da mawallafin littafin nan ya kawo cikin littafin. Yace mutane sun hadu da fari a wata shekara. Ghala fi hasamnu, sai man shanu ya yi tsada, tsada na wanda ya kai makwara ya kai iyaka a wannan shekarar. Fakana Umaru ya akulu zaita, wannan ya sa sayyidina Umar sai ya daina cin man shanu a gidansa, ya dawo cin mai, normal mai da muka sani, ya dawo cin man gyaɗa kenan, ya daina cin man shanu a gidansa saboda man shanun ya yi tsada na fitan hankali. Sai yana ga to bai kamata a ce shi yana shugaba yana cin abin da ya yi tsada ba, wanda sauran talaka da yawa ba za su iya cinsa a gidansu ba, wannan ya sa sai ya daina cinsa a gidansa, sai dawo cin normal mai. Mun san kuma galibi gurasa ne da fankasau, in sun ci ta da man shanu za a zauna lafiya, saboda man shanu mai ne mai kyau kuma mai amfani, yana gyara fata, yana gyara jiki, yana ƙara gyara ciki, sabanin mai haka normal mai shi ba shi da wannan fa'idoji da man shanu ke da shi. To sayyidina Umar sai daina cin man shanu a gidansa, sai zamanto yana cin normal mai. Idan ya ci wannan mai din fa yuqarqiru batnuhu, sai cikinsa ya ta kugi yana ƙara ku. Sai sayyidina Umar ya ce qarqir ma shi ita, ya ce ita ƙaranka wallahi ban damu ba. Fa wallahi la akulu samna hatta ya'kulahu an-nas, yace duk karan da zakai sai dai kai, amma ni dai na rantse da Allah bazan ci man shanu ba har sai mutane sun samu iko da damar ci, ya kai ciki yi kara yanda kake so bai dame ni ba. Sayyidina Umar yana magana da cikinsa, in cikinsa yi kara ku saboda cin mai da yake yi wanda ba man shanu ba, yace ita karanka ka gaji bai dame ni ba. sai ya ƙara ƙara kuyi ƙaranka ka gaji ciki bai dame ni ba in ka ga na ci man shanu to sauran mutane sun samu daman cin man shanu ni ko bazan ci man shanu ba in ba su samu daman cin man shanu ba wannan me zai fito mana da shi yadda sayyidina Umar yake daidaita kansa da sauran talakawa idan talaka za su iya cin abu mai kyau to shi ma zai ci abu mai kyau in talaka ba za su iya cin abu mai kyau ba shi ma ko ya haramta kansa cin abu mai kyau saboda shi da su duka yana ga abu ɗaya ne babu bambanci a gurin Allah kaiwo ma wani daga cikin talakawanka da kake ganin sa a rene sai kaga yafi ka matsayi a gurin Allah subhanahu wataala to shine abin da sayyidina Umar yake dubawa misali na ƙarshe ina ga zamu jinkirta shi wanda zai ƙara fito mana da yanda sayyidina Umar ke daidaita mutane kuma yake daukan mutane a madauka guda yake kallon mutane kallo guda baya ganin wani yafi wani a cikin mutane wanda yake ga yafi shine wanda yafi tsoron Allah wannan shine ita ce wannan shine ginshiki cikin ginshikai da sayyidina Umar ya dora jagorancin sa akai ina ga saboda ƙurewar lokaci misali na ƙarshe zamu jinkirta shi sai Allah kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh